To jama'a barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na Murya Amurka a wannan dare kan mitoci 25.31 da 41 da kuma mita 60 can Niger ana jin mu ne a tashar mu ta VOA Africa dake Yamai akan mita 102.5 a zangon FM ko kuma a gidajen radio masu zaman kansu na amfani da Fara'a da Numad da Sarauniya da Delon da kuma ni a Kwani sai duniyar gizo inda ake kama mu duk sadda ake so a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com To jama'a mun ji dadi da kuka samu damar cako shirin mu na wannan lokaci wanda shine ma dai shiri na ƙarshe a wannan rana ne Aliyu Mustafa Sakutu wanda ba muna ta da Grace Alheri Abdu To bayan ta gama ba ku labaran duniya zamu kai ku jihuriyar Niger ku ji cewa
Mutane 23 ne da suka hada da mace daya da diyarta guda da suka hito daga kasashe kamar Senegal, Sierra Leone, Gambia, Ghana, ungiyar ƙasa da ƙasa ta ceto a cikin Sahara a jamhuriyar Niger
To ba wannan ne zamu nemi ra'ayinku ta wayar ho amma sai bayan mun gama yi muku shimfiɗa da rahoto akan kalamin da ministan kudin Najeriya ta yi na cewa suna fitinanin su fara dora haraji akan almajirai kan barin da suke samu
Idan an ce mu fara biya aka tari yanzu za mu ci gaba mu kenan inda muke so dan yanzu dai ka ga maganin na fara biyan haraji za ka tunce ni habila ina baraka
Ara gidan shugaban kasa ba to akan wannan ne zamu so mu ji ra'ayinku shin ku ma yasa je kuna ganin cewa ya dace a dora wa mai bara irin wannan haraji ko bai dace ba wanda matsayi kuka dauka zamu so mu ji dalilanku akan sa zamu tsamaye wayoyinku a layar mu na waya wanda ke da lambar alamar tarawa 1202 205 555 kuma kada a manta da yake yau Larabaci muna da labaran wasanni daga Ghana bayan kun gama ji labaran duniya
Assalamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran. Kotun kolin Amurka ta dakatar da shirin ba ƴan gudun hijira mafaka a ƙasar zuwa lokacin da kotun ɗaukaka ƙara za ta yanke hukunci akan batun. A hukuncin da kotun kolin ta yanke yau Laraba ta amince da buƙatar da gwamnatin Trump ta gabatar na hana ƴan gudun hijira shigowa ƙarƙashin umarnin da ya hana matafiya daga ƙasashe da galibi musulmi ne shiga Amurka. Sai dai gwamnati ta samu nasara a bangare biyu da ya hada da nasara da ta samu ta gaba ɗaya da kuma ta wucin gadi. Alƙalan sun kuma goyi bayan hukuncin da wata ƙaramar kotu ta yanke da ta faɗaɗa dangantaka Amurkawa da ta hada da kakanni. Za a ci gaba da ba matafiya daga Iran, Iraki, Libya, Somalia, Sudan da kuma Yemen izinin shiga Amurka muddin sun iya nuna cewa suna da dangi a nan Amurka. Amurka da China manyan kasashe masu ƙarfin tattalin arziki na duniya sun fara wata tattaunawa a fannin cinikayya yau Laraba a nan Washington domin rage gibin cinikayya na dala biliyan 309 da aka samu bara a Beijing. Yayin da aka fara tattaunawa, sakataren ma'aikatar cinikayya Amurka Wilbur Ross ya shaida wa mataimakin shugaban ƙasar China Wang Yang cewa Tilas ne mu ƙara samun daidaito a cinikayyar mu, mu ƙara yawan kayan da muke sayarwa da aka sarrafa a Amurka zuwa China. Akwai dama sosai ta yin haka idan za mu yi aiki tare mu kawar da shingayen da ke akwai. A nasa ɓangaren, Wang ya ce cinikayya tsakanin ƙasashen biyu mai yiwuwa ce, sai dai gargaɗi da cewa sa-isa ba za ta iya wato da ake sa-isa na iya dagula kowane lissafi a kowane ɓangare. Sakataren ma'aikatar kudin Amurka Steve Mnuchin ya ce za a iya samun cin moriyar hulɗa cinikayya ne kawai idan ana mutunta juna. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump yau Laraba ya ce cibiyar yaƙi da magudin zaɓe da aka ƙaddamar ƙarƙashin mulkinsa za ta gudanar da aikinta a fili kuma za a fitar da sakamakon a bainin jama'a da zarar an kammala rubuta rahoton. Trump ya ce cibiyar za ta gudanar da aikinta a fili yadda kowa zai iya gani. Ya faɗa a zaman cibiyar na farko cewa za ku gudanar da wannan muhimmin aiki da zuciya ɗaya ba tare da yanke hukunci kafin fara aikin ba. Za ku bi diddigin bayanai duk inda suke. Hukumar ta gana ne domin rantsar da membobi da shata manufa da kuma tattauna matakan da za ta ɗauka bayan ta sami bayanai da suka shafi kada kuri'a daga jihohin ƙasar 50. Trump ya sanar da kafa cibiyar ne farkon hawan mulkinsa. bayan da ya yi zargin cewa miliyoyin mutane da ba su cancanta su kada kuri'a ba su suka sa bai samu rinjaye a yawan kuri'un da aka kada ba. Daga ƙarshe, shugaban Amurka Donald Trump da takwaransa na ƙasar Rasha Vladimir Putin sun yi wata ganawa ta biyu da ba a sani ba sai yanzu a wajen taron ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na G20 da aka gudanar farkon wannan wata a Jamus. Jiya Talata, jami'an fada White House suka tabbatar da cewa shugabannin sun yi ganawar ta biyu ne a lokacin walimar dare da aka shirya wa shugabannin ƙasashen na duniya da ma'auratansu. Babu ƙarin haske a kan abin da suka tattauna a kai. Shugaba Trump ya yi watsi da rahoton kafafen watsa labarai kan abin da ya kira wata ganawa ta sirri a sakonsa na Twitter. Ganawar Trump da Putin ta farko ta ɗauki tsawon sama da sa'o'i biyu da Trump ya ce Putin ya musanta yin shishigi a zaben shugaban ƙasar Amurka da aka gudanar bara. Hukumar leƙen asirin Amurka ta ce babu makawa ƙasar Rasha ta tsoma hannu a zaben na Amurka.
To, labaran duniya sun zo muku daga sashen Hausa na Amurka a Washington. To, nan da 'yan mintoci kaɗan za mu buɗe layin mu so mu ɗaukar ra'ayoyinku a kan ko kuna ganin ya kamata a tilasta wa almajiri ya biya tara wato haraji a kan abin da yake samu daga baran nashi. To, amma kafin mu kai can, bari mu fara zuwa Nijar mu ji yadda Allah ya yi wa wasu gyaɗar rugo aka samu ceto su daga cikin hamada.
Mutane 23 ne da suka hada da mace ɗaya da ɗiyarta guda da suka hito daga ƙasashe kamar Senegal, Saleo, Gambia, Ghana, ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai kula da faɗakarwa tare da ceto da ba da horo a bakin haure cewa da Organisation Internationale de la Migration OIM reshen jihar Agadez ta ceto a cikin Sahara a jamhuriyar Niger a ƙarƙashin wata uwar itanya bayan kwanaki 3 an zubar da su a wannan sarren. Kamar yadda Malam Azawa Muhammad mai kula da sadarwa da faɗakarwa a ƙungiyar Organisation Internationale de la Migration OIM reshen Agadez ya bayyana mini a yau din nan ta wayar salula.
An samu wadansu bakin haure a wajen musamman cikin Dezar Nijar tsakanin kwarin Kantana da cikin nan na zinariya wanda ake ce ma Auski. Mun samu sinyal na distress yanda ake cewa kamar labarinsu suna cikin matsala a ranar Lahadi da dare. To, ranar Asanin lokacin nan ne muka samu muka fita muka nemi inda suke. Da muka je muka kwana muna neman su wajen da sassaye bansa haƙi. Lokacin nan ne muka same su bisa kan wata hanya can daga baya suna ƙarƙashin wani OH. A lokacin nan ne muka zo muka ba su ruwa, muka ba su abinci, muka tsira da su, sa'an nan muka dawo da su a cikin wannan Centre de Transit din namu. A zancen gada nake maka yawancin su sun kama hanya su koma gida.
To, sun yi muku bayanin ya aka yi suka samu kansu a cikin wannan hali?
Su bayanin da suka yi suka ce sun fita a haka da su ne cikin sati guda a cikin dare suka fita. To, da yadda ake yi ba cikin hanya ta kirki ba da aka bi da su. An bi da su cikin sabon hanyoyin nan wanda suka samu wanda suke samu suna fitar da mutane. To, a lokacin nan sun kai wajen kimanin kilomita na san 200 ko a haka da su. A lokacin nan suka ce direban nasu sai sauke su daga cikin mota. Ya ce musu za a tsaya a gyara mota ya dawo. Don ka a lokacin nan suka samu kansu cikin kwana ɗaya uku ba samu ba. Sannan suka yi kwana biyu suna tsayi a cikin hamada. A lokacin nan ne suka shigo musu wata hanya wanda wani ba Allah gane su. Gaggama gwamnati ta gaya mana mu koma muka tsayi.
A nasa ɓangaren Malam Abdulwahabu mai sharhi akan ababen da ke kai suna kawowa a jamhuriyar Nijar cewa ya yi tafiye-tafiye ba ci gaba ba ne.
In kana da sana'a ka ta yi cikin ƙasa ku kai fatan Allah ya sa sana'an nan taka ta ɗore ka samu mazauna ingantatta ta ƙwaryar da za ka iya tallafa mu wani na bayanka shi ne ci gaba. Amma ci gaba na kullum kana yawo kamar kuɗin ƙasa yawan nan ba ci gaba ba ne. Ci gaban mai haƙuri ja ne.
Haruna Mamman Bako na birnin Ƙwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Ƙwanni a jamhuriyar Nijar.
To, Allah ya kyauta gaida Haruna. tambaya shin ya cancanta a rinka dora haraji akan almajiri mai bara ga alama abinda ministar kudin Najeriya Kemi Adeosun take tunani kenan zamu so jin ra'ayinku kan wannan amma bari mu gama jin rahoton sanmai na kaina kallamar
ko yaya mabaratan ke kallon wannan mataki na ministar kudi Motari Sale shine kakakin na kasarsu a arewacin Najeriya
idan an ce mu fara biya aka tari wanda aka sai da gonar rago aka sai mai kura yanzu na mu ci gaba mu kenan inda muke so dan yanzu dai ka ga maganin na fara biyan haraji a matsayin na dan kasa kuma ina rike da takardar haraji na kaga dai ba tun kai mu iya ta da zuwa wani guri sa na farko ba ta taso ba to mun zaka tunce ni habila ina baraka ma kuma mun yi mamaki don ana tunanin wuta a majera sai ka riga ka ta fito a mataka
tuni masu rajin kare hakkin bil adama irin su lauyan tsarin mulki barista Yakubu Salabawa manumfashi suka yi barazanar rugawa kotu matukar minista ta tabbatar da wannan kokari nata
a karkashin doka ba zai yi haka ba dan sun faɗa haka kansu sun ce ta doka domin sun ce wannan abin kada a yi shi idan ma an yi akwai wurin da ake magana jihohi kamar yanzu Abuja kama kana bara kama kama za a yi to kuma sai ka dawo a ce wannan abu kuma ya zama halatta cewa ai kuma wanda ya baran nan sai ya biya haraji abin da ya kamata su yi shine sai su soke dokar cewa baran ma haramun ce idan sun maida ta cewa wanda ya ba da kare doka ba ko kuma bai fita karkashin abinda doka ta sanada ba dan zai iya a lokacin da za su yi cewa to idan ya samu sai ya biya haraji amma a yanzu bai yiwa haka idan suka haka waɗansu mu da muke ganin cewa mu karewa jama'a yancin sai mu dauki matakin zuwa kotu
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to a gaishe ka santo nan da yan dakikoki za mu bude layin mu domin mu jira ɗan ku kuna ganin ya cancanta a dinga dora haraji kan almajirai masu bara daga barin da suke samu kan wuce za mu so mu ji amma kafin sannan a ci gaba da jin wannan
yanzu kuma lokaci ne da za mu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Tambayar mu a yau ita ce ya kamata a dora haraji akan albajiri mai bara wanda shine muke so mu jira yanku a kansa bari mu ji malamin mu na farko assalamu alaikum
wa alaikum salam
daga ina kake kira mi sunanka
daga Nijar na umma mala ana da dogon a cikin sabo da Nijar
to barka da yamma kana ganin ya kamata albajiri ya biya haraji
to lalle mu anan Nijar dai makahima ba kamata a tantance a ce su da haraji ba nan mu ma musa kai ma da yawa akwai abin da akwai matakin ne na kula akwai kungiyoyi masu kulawa da su ma waɗanda suke maka musu game da gajiyayi ma
amma suna bin haraji a nan Niger
a Niger ma makafi ba su bin haraji ba su bin haraji
ba wai makafi ba masu bara duk wanda yake bara
to masu bara ko wanda da yayi masaki dai ake musaki dai wanda ga bara dai Niger nan ba shi Allah kashi ni da sai mutanen Nigeria shugaban Nigeria su ta maka ma eh suna fakura ma ayi abin gaba da ana ce a hana musu bara wurare da haka hanya kuma gwamnati da iya dokar lauroyin su sai ce wanka a liƙe ne suka gidan kusaranci su ya za a ce gwamnatin Najeriya ta tsare makahi da makahi da koramu da zai masu bara masu kai duka sai da ce ba san
to mun gode daga makwabciyar Najeriya yanzu bari mu shiga Najeriya a Kaduna assalamu alaikum
wa alaikum assalam Mustafa Sako ta binne show barka da lasariya
barka wane ne
sam sunana Murtala Allah ya kira ku daga gare da gasa Kaduna tarayyar Najeriya
Murtala ya kake ji ya kamata a sa musu haraji masu baran nan ko ya
to ka ga wannan barista da kai magana da shi ai ya kamata kaman gwamnatin ta yi amai ta lake kenan to kuma amma ita zan yi mamaki a ce wallahi akwai mutane na san za a yi wata ɗaya ba girka a gidan su ba ci komai ba ita tana tsananin ban taba ganin wani jami'in gwamnati da za a ce a kai kwana ku ba girka abinci a yanki ba tun daga lamba daya har zuwa lamba na karfi. To kaga kwata-kwata wannan ma ya kamata su dinga tunani me za su yi ma talakawa, me bara an ka sami haraji kamar yadda ya faɗa, shikenan an ba su tiket kenan su je gidan gwamnoni, yan majalisu har bakin majalisar dokoki suna da yanci su bara kenan. Abin da za a yi a wadata mutane da abin da ya kamata a wadata su, wannan magana ne na wasan yara ma, wai a ce wai a samu almajiri ta tara za a yi na kenan a tashi lafiya.
Mun gode Murtala Kaduna, bari mu je mu cilla zuwa Ibadan. Assalamu alaikum.
Umar ofisa unguwa uku layi mai fata ɗan ƙungiyar nan ta Aminan Juna da kanan jihar Kanan Najeriya, wato Kanan Dabu. So kuma yanda kuka bada ra'ayi akan wannan abu da ake almajiri, ka je magana almajiri, almajiri bai kamata a ce a karɓa haraji, wanda ya fito nema fa a ce shi za a nema a gurinsa. To wani irin hukunci ya kamata a ce an ɗauka an yi wa wannan? Ita da gwamnati ya kamata ta taimaka musu, ta fita da su daga cikin ƙungi na wannan talauci da suke ciki, da wannan ƙunci da suke ciki, sannan kuma a ce za a kafa musu wannan haraji don su ci. Gaskiya wannan abu ne da ya kamata a yi duba da shi. An ce za a karɓa haraji a gurinsu ma kenan, an ba su lasin cewa shi kenan yanzu bara ta zama halakkiya, ko idan za a iya samun bara halakkiya zama ta mahalakkiya. Haka ita gwamnati ya kamata ta duba da irin wannan abubuwan da yake wakana, duk wanda yake da a irin wannan hali na ƙunci kamata a ce an neme shi don a taimaka masa. Me kwance ta tata doka a kansu don ta taimaka musu don a fita da su daga cikin wani ɗan hali da suke ciki a cikin ƙunci? Wannan abu ne da ya kamata ce duba gwamnati ta yi duba a kansu sosai da sosai.
To mun gode Umar, bari mu je birnin tarayya Abuja. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi, ina ne?
Ya lafiya, kalawa ne ne ke magana?
Rabi ne Ladan daga Abuja Jaya Jashin.
Jamalan Rabi, barka da yamma. Ya kake ji game da maganar wannan tunani da gwamnati ke na ɗora haraji kan almajirai?
To gaskiya tsakani da Allah, al'amarin nan ban bije shi da daɗi ba, domin mu ma dai talakawa ne, mu dai ba ma ɗauka gwamnatin ne, mu je mai bara ne. Kuma ni ɗin nan ina ɗaya daga cikin ma'aikacin gwamnati ne, gadi nake yi, wallahi sai in wata uku, wallahi wata huɗu, wallahi ba mu samu albashi ba. Sai dai abokanan arziki da sauransu da gurinsu muke samun wani abu. To kaga yanzu in aka ce mai bara ma an ce masa ya tafi sai ya biya haraji, to ya zai iya biya haraji? Wanda baran ma in ka taho neman kama lalibar ka ake a kama ka a jefa ka a mota. Kuma wallahi yanda ka san ba ɗan adam ba haka ake jefa mutum a mota in an gashi yana yin bara.
Mun gode Malam Rabi'u Abuja. Bari mu je Yawuri. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Abubakar dan yayi ne kuma shi da kuma shayi Yawuri.
Malam Abubakar, ya kake ji game da maganar nan ta ministan kuɗi na batun ɗora haraji kan almajirai?
Wannan batun maganar ministan kuɗi da kake yi cewa tana da azama almajirai bara, wannan gaskiya abin da dace ba, kamar gwamnati mu ta yi mata lashi. Saboda gwamnatin nan ta dai alƙawarin cewa za ta taimaka ma talakawa da kaga abubuwan da suke nema rayuwa a kai.
To mun gode Malam Abubakar a Yawuri. Bari mu je Port Harcourt. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Wace magana ne?
Malam Aliyu Muhammad Adamu ne, alƙalin ƙungiyar keke na shaida daga Port Harcourt local government.
To Malam Muhammad, ina fatan ka wani lafiya. Kai me naka ra'ayi game da wannan batu?
Wato ra'ayi dai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka san Bahaushe ya ce in tururuwa ta tashi lalace.
Eh. Hello?
Kuma a ce wai yau an dawo hannun mabarata ne ake karɓan haraji, kuma ai lalacewar gwamnatin Najeriya ya kai matuƙa. Sai dai mu ce to Ubangiji Allah shi.
Malam Muhammad, ɗaya daga cikin dalilan da muka ji an ce su ministan ta bayar shi ne wai ai akwai almajirai suke samun miliyoyin naira wurin bara.
To miliyoyin naira gurin bara, yanzu a ce almajiri mabarati ya mallaki miliyan, su ba sa duba kawunansu, ma'aikatan gwamnati da abubuwan da suke ɗiba asusun gwamnati kuɗin talakawa, ba su duba wannan ba, ba su yi kansu haraji ba, sai almajiri mabarati.
Muhammadu a Port Harcourt, sai kuma Katsina. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Na san kwata, barka da aiki.
Barka na Katsina. Wane ne?
Sunana Abdulsalam Muhammad Lema Tsajam, karamar hukumar Mani Zahar.
Malam Abdulsalam, ina fatan kawon lafiya. Kai ya kake ji game da shawarar nan na gwamnati cewa a sa haraji kan almajirai?
Magana ta gaskiya, ni ba na goyon bayan wannan alamari, domin ina ganin cewa almajirai mu, idan ma wannan gwamnatin ta ce a haka, ma'ana sun ba su goyon baya, sun ba almajirai goyon baya domin a ci gaba da wannan bara a kodayaushe. Wanda kuma mu ba fatanmu ba kenan, ya kamata a ce an yi kokari, an yi tunanin yadda ma za a taimaka musu wa'annan nakasassun mabukata, a ce an yi yadda za a ware musu wani albashi ma da za a rinka ba su domin a daina mabara a cikin kasar. Mu ba ta mu ma kenan ya kamata a yi, amma idan haka ai an ba su goyon bayan da za su zo su zo su yi ta kwararowa ana ta yin bara a koda yaushe.
Mun gode Abdulsalam, bari mu je Taraba. Salamu alaikum. Hello Taraba, wa yake kira daga Taraba? Naja, to ina jin na Taraba nan ban sa abin da ya samu wayan shi ba, amma dai daman dan lokacin da muke da shi ya riga ya kure, anan za mu tsaya sai gobe mun da muku da wani batu. Mun gode ga waɗanda suka kira. To muna lasariya ce cak karfe 5 saura minti 10 lokaci ne da zan gayyato muku Baba Yakubu Makeri ya bamu
wasanni a takaice.
Shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya ta FIFA Gianni Infantino ya buƙaci hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka ta CAF ta canja lokacin babban gasar nahiyar ta cin kofin Afirka ta AFCON. Infantino na sa ran gabatar da wannan buƙatarsa a wurin taro mai cike da tarihi na ƙarawa juna sani akan kwallon kafa a nahiyar Afirka da za a gudanar a Rabat, babban birnin Morocco. Coach da tsofaffin ƴan wasa da shugabannin ƙungiyoyin kwallon kafa da kuma masu faɗa aji a harkar kwallon kafa ne za su halarci wannan taron tattaunawa a Morocco don shirya wani muhimmin tsari da za a tafiyar da harkokin kwallon kafa a nahiyar Afirka. Shugaban hukumar CAF Ahmed ya sanya hannu akan wata wasiƙa a madadin hukumarsa inda yake miƙa ta'aziyya ga hukumar kwallon kafa ta ƙasar Senegal biyo bayan wani babban haɗari da ya faru a filin wasa na Demba Diop a ranar 15 ga watan Yuli a lokacin wasan ƙarshe na League ɗin cikin gida Senegal da ya kashe mutane 8. Shugaban na CAF ya bayyana alhininsa ga wannan rashi kuma ya taya iyalan marigayan baƙin ciki. An riga an aike da wannan takarda ga shugaban hukumar kwallon kafa na Senegal da ake kira Augustin Senghor. A wasan Premier League din Ghana kuwa, editor na jaridan Kumasi Asante Kotoko da ake kira Kotoko Express mai suna Jerome Ochiri ya kira ga hukumar Premier League din Ghana da ta dakatar da league din kasar saboda hadarin mota da kungiyar Kumasi Asante Kotoko ta yi wanda ya sanadiyar mutuwar mutum guda kuma wasu ƴan wasa suka jikata. Ochiri ya ce Kotoko ba za ta iya wasa nan da nan ba saboda gwaje-gwajen lafiyar ƴan wasan da aka yi suna nuna Kotoko na buƙatar lokaci mai yawan gaske kafin ta dawo ta yi wasa, kuma ya ce idan aka tilastawa ƴan wasa suka koma wasan tsakanin lokaci kadan wannan al'amari zai addabi ƴan wasan. Asante Kotoko da ta taba daukan kofin zakarun nahiyar Afirka sau biyu ta fada cikin wani mummunan hadari akan hanyar ta zuwa gida Kumasi bayan wasan Premier League din da ta yi da kungiyar Inter Alliance a birnin Accra a ƙarshen makon jiya. An gayyaci tsofaffin ƴan wasan Ghana da suka hada da Abedi Pele da Antonio Bua da Samuel Kufuor da Steven Appiah da wasu ƴan wasa biyu zuwa gasar cin kofin tsofaffin ƴan wasa na duniya na wannan shekara da za a yi a birnin London, wanda ƴan wasa guda shida gami da golansu kadai ne suke wannan wasan wanda ake kira Six Stars Legends. Wannan gasar tsofaffin ƴan wasa da za a yi a London zai tattaro shahararrun ƴan wasa na duniya waɗanda suka yi wasannin su tsakanin shekaru 20 da suka gabata. Najeriya ita ce ƙasar Afirka ta farko da ta fara shiga wannan gasar tsofaffin ƴan wasan a lokacin da aka kaddamar da ita, amma yanzu ne Ghana take samun wakilci a wannan gasa.
Shin Ibrahim, ina zan je in saurari dandalin VOA ba tare da an cinye min data ba?
Ta kwana gidan sauki Usmanu.
Domin ba inda zaka je da ya wuce yanar gizonmu ta dandalin VOA.
Aida idan kana buƙatar data, kamar misalin MB 10 yanzu uku kacal sai ta biya maka buƙata har ma ka saurari wasanni, fasaha, samartaka, har ma da tsegumi daga mawaka da taurarin fina-finan Hausa da sauransu.
To ai Ibrahim, ka manta baka gaya musu ba akwai jin labarai fa da dumudumin su akan gabar kowace awa.
Dandalin VOA. Sunana Julie Leathers Gresham.
Ai Julie, ba ke kadai ba, ni ma ba za a bar ni a baya ba wajen sauraron dandalin VOA daga sashin Hausa na murya Amurka,
Washington DC.
Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A farkon watan Yuli, shugaban Amurka Donald Trump ya ba da sanarwar ƙarin agajin jin ƙai na kuɗin kusan dalar Amurka miliyan 639 domin tallafawa mutane kimanin miliyan 20 waɗanda ƙarancin abinci da tashe-tashen hankula suka shafa a Somalia da Sudan ta Kudu da Najeriya da kuma Yemen. Mai kula da sashen harkokin demokradiyya, rikici da agajin jin kai na hukumar tallafa wa kasashe masu tasowa ta Amurka, USAID, Robert Jenkins, ya ce miliyoyin mutane na bukatar agajin jin kai sakamakon rigingimun da suka faru waɗanda mutane suka haifar da su a Sudan ta Kudu da Najeriya da kuma Yemen, wanda dukkansu sun faru ne sakamakon tashe-tashen hankula da rikice-rikice da Somalia, inda ci gaba da rikicin yankin ya ƙara munin rashin ruwan sama mai tsanani da aka jima ana fama da shi a yankin. Ya ƙara da cewa duk da ƙaruwar tallafi wanda ya taimaka wajen rage yunwa a wasu yankunan Sudan ta Kudu, kuma ya zuwa yanzu ya hana afkuwar bala'in yunwa a Yemen da Somalia, matsalar karancin abinci ƙara muni take yi idan an duba lamarin baki daya, yayin da bala'in yunwa ke ƙara yaduwa da kuma yin muni. A cikin kasashen guda hudu, rikici shine silar da ke ingiza bukatar agajin kai. A Somalia, rikici ya haifar da wahalhalu wajen isa inda mutane ke da bukatar abinci. A Sudan ta Kudu da Yemen, yakin basasa ya durkusa da tattalin arziki, sannan ya gurgunta harkokin noma da kasuwanci, ya kuma sa farashin abinci yayi tashin gauran zabi. Yankunan da tashe-tashen hankula na ta'addancin Al-Shabab a Somalia da kuma Boko Haram da wilayar Daesh a Afirka ta Yamma a Najeriya suka mamaye, suna daga cikin yankunan da suka fi bukatar agajin jin kai. Mr. Jenkins ya ce, ƙarƙashin wannan ƙarin tallafin, Amurka za ta iya samar da ƙarin abincin gaggawa da ayyukan lafiya na ceton rayuka da tsaftar muhalli da wuraren bahaya da ruwan sha mai kyau da matsuguni na gaggawa, shirye-shiryen tsafta da kiwon lafiya domin rigakafin ɓallar cututtuka da kuma kare fararen hular da fitina ta shafa, cikinsu har da waɗanda ke gudun hijira cikin ƙasashensu ko a wata ƙasar waje. Wannan ƙarin tallafi ya mai da gabaki ɗayan tallafin da Amurka take ba da gudunmawa zuwa dalar Amurka biliyan 1.8 na agajin jin kai ga ƙasashen guda hudu da ke fama da matsalar yunwa tun farkon shekarar kuɗi ta shekara ta 2017. Za mu ci gaba da aiki da abokanan aikinmu na ƙasa da ƙasa da nufin samar da irin wannan agajin ceton rai da ake bukata domin kaucewa yunwa da kuma tallafawa al'ummomin da waɗannan matsalolin suka shafa. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Shine ya kawo mu ƙarfe 5:03 na asari a nan birnin Washington DC. Ga shirinmu na ƙarshe, labaran matakaici.
Shirin ba 'yan gudun hijira mafaka a ƙasar zuwa lokacin da kotun ɗaukar ƙara za ta yanke hukunci a kan batun. A hukuncin da kotun ƙolin ta yanke yau Laraba, ta kuma amince da buƙatar da gwamnatin Trump ta gabatar na hana 'yan gudun hijiran shigowa ƙarƙashin umarnin da ya hana matafiya daga ƙasashe da galibi musulmi ne shiga Amurka. Alƙalan sun kuma goyi bayan hukuncin da wata ƙaramar kotu ta yanke da ta faɗaɗa dangantakar Amurkawa da ta haɗa da kakanni. Za a ci gaba da ba matafiya daga Iran, Iraki, Libya, Somalia, Sudan da kuma Yemen izinin shiga Amurka muddar sun iya nuna cewa suna da dangi a nan Amurka. Amurka da China, manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na duniya, sun fara wata tattaunawa a fannin cinikayya yau Laraba a nan Washington domin rage giɓin cinikayya na dala biliyan 309 da aka samu bara a Beijing. Yayin da aka fara tattaunawa, sakataren ma'aikatar cinikayya Wilbur Ross ya shaida wa mataimakin shugaban ƙasar China Wang Yang cewa tilas ne mu ƙara samun daidaito a cinikayyarmu, mu ƙara yawan kayan da muke sayarwa da aka sarrafa a Amurka zuwa China. Akwai dama sosai ta yin haka idan za mu yi aiki tare mu kawar da shingen da ke akwai. Shugaban Amurka Donald Trump yau Laraba ya ce cibiyar yaƙi da magudin zaɓe da aka ƙaddamar ƙarƙashin mulkinsa za ta gudanar da aikinta a fili, kuma za a fitar da sakamakon a bainin jama'a da zarar an kammala rubuta rahoton. Ya ce cibiyar za ta gudanar da aikinta ne yadda kowa zai iya gani. Ya faɗa a zaman cibiyar na farko cewa za ku gudanar da wannan muhimmin aiki da zuciya ɗaya ba tare da yanke hukunci kafin fara aiki ba. Za ku bi diddigin bayanai duk inda suke. Shugaban Amurka Donald Trump da takwaransa na ƙasar Rasha Vladimir Putin sun yi wata ganawa ta biyu da ba a sani ba sai yanzu.
To, a gaishe gidan jama'a, abin da ya sauka shirinmu na wannan lokaci kenan, kuma dai kwata-kwata shi ne shirinmu na ƙarshe a yau. Sai gobe mun dawo muku da safi a madadin Grace da Julie da sauran masu sashen Amurka. Aliyu Mustafa, sakutu ne, a huta lafiya.